haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan ba sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata wakiliyar sashen Hausa wato Baraka Bashir ta tattauna da wasu iyaye game da tanadin da suka yi wajen ba ma ƴaƴansu ilimi daga gida sanadiyar hutun COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. Yanzu kuma za mu dora ne daga inda muka tsaya.
Muna batun yanzu na zaman gidan nan da aka yi na hana zirga-zirga saboda wannan cuta ta corona.
Kada
ilimin waɗannan yara ya kafi. Me ya kamata su yi?
Yau abin da ya kamata yi shine kamar da dan uwana ya faɗa kamata yi a samu unguwanni committee na unguwanni a neme su bada gurare tunda ba a son taro ya wuce mutum 25 ko da mutum 10-10 ne a dinga ajewa ko a soro ne su turo mutane wanda za su dinga koyar da su ya dangata da matsayin ilimin yara
bayan da mun can malaman ba su isa ba kuma ya za a
gwada a aka ce community na unguwa naga ne committee na unguwa ai jama'a ƴaƴan su ne kannan su ne yayin su ne akwai masu ilimi da yawa wanda ba su da aikin yi wanda ba san da suke ko da dan ihsan ne ai musu cewar dan Allah ana so dun gozo kuna koyar da yaran nan amma a sati zaba ko da 500 ne a guji zaki samu mutane sun zo
naga wani bawan Allah bakin sa yana ta moto
to bismillah
assalamu alaikum warahmatullahi sunana Hayatu Umar Muhammad daga unguwar Karkasara
to me kake da shi da zaka fara
to ni dai abin da zan iya tofa albarkacin baki na akan wannan lamari na zaman yara a gida gaskiyar magana tsarin da gwamnati ta koma ba shine mabita ba yawa wannan tsarin na cewa yara su koma gida su zauna kawai sai illa ma sha sai ranar da aka koma
saboda wannan cuta ta koma
to wannan cuta duk abin da Allah ya saukar na cuta yana da magani shi zai saukar da maganin sa kuma Allah ba zai saukar da abin da
ba shi da
magani
ya
fi Allah
ya ce ka kare ka cuta ta koma
to abin da matakin da gwamnati ya kamata ta dauka mu a Kano a zahirin gaskiya a yanzu ba mu da wannan cutar inda ya kamata gwamnati ta tare shine ta koma ta tare bodojin shigowa Kano idan ta tare bodojin Kano mu ƴan cikin Kano ba mu da cutar nan mu zauna da mu da ahalin mu wanda muke a ciki mu ci gaba da gudanar da rayuwar mu yadda muka saba
kenan kai yanda ta dakatar da alwaida
a wannan ba tsari bane saboda ayayin ku an koma baya da karatun boko da na arabi yanzu saboda Allah da annabi a ce ba za a karanta karatu
to yanzu da ita gwamnati ba ce ba kai me kai na ganin to ilimin ka ne
to ajin da a hukumance an ce wannan abu doka ce ni sai dai in zauna a gida na gudanar da abin da nake yi a cikin gidana kamar koyawa ƴan uwana da ƴaƴana da dukkan wanda ya dace
wannan ka dan yi shiru
yawa gaskiya ne wannan magana da aka yi akan ilimin yara dan ne yara kin ga su duk sun zauna a gida mu masu dan makota masu abin nan din mu muke kokarin yaran mu su danyi amma akwai yara da yawa zanga zaki gansa a unguwa sai wasanni suke wasu bal wasu doke-doke wasu fada ma za su yi gaskiya kamata gwamnati ta dau wani mataki da za ta taimakawa kwamati na unguwa ma wanda za su samu suke dan sarrafa yaran nan a samu a abin nan saboda wannan zama da yara da suke bai shi da amfani in kai naka ka samu yana yi na wani fa makocinka kuma zama da na makocinka da na wancan din ai shi yake kawowa duk abin nan din
to daga karshe me za ka ce
zan ce ni ina da fahimta cewa bai kamata a ce komai sai mun jira gwamnati ta mana ba ban ga wani dalili ko hujja da za mu jira gwamnati bayan ta ba da gudunmuwa na dakatar da yaɗuwar wannan cuta kuma ta sake dawowa ta ce mun ita ce za ta zo ta sake ɗaukar ɗawainiyar ƴaƴanmu kuma a gidajenmu da unguwanninmu cewa wai gwamnati muke jira ta zo ta mana tsarin yadda za mu ci gaba da wasu ilimi ni ban gamsu da wannan tsarin ba kuma wannan ma ni ban yarda da shi ba me amfanin iyaye kamata yayi a gidanka in kai baka da dama makocinka in yana da dama ku hada kai gida biyu uku ku zo ku hadu ku dauki wani kofar gida da za ku tattara ƴan ku ko biyar aka samu ko goma aka samu ko 20 aka samu tunda adadin ya haura adadin mutum 25 aka ce a dauki wannan adadin ku samu mutum daya ko mace ko namiji a hada sa kofar gida ku ringa ba su dan abin da bai taka kara karya ba ya ci gaba da taimakawa amma a ce sai mun jira gwamnati ta mana wannan allaji ai abin gaskiya ni ban gamsu da wannan tsarin ba ni ban yarda tsari bane wannan mai kyau
to sai ka nufi wannan
yawa da abin da zan ce ni dai abin da ke kiran ga hukuma da abin da za a tsaya a yi shi tsakani da Allah a dauki san zuciya a dauki san rai talaka da hukuma daddai ne in babu hukuma babu talaka in ba talaka babu hukuma so duk abin da za a dinga yi tsakani da Allah bai wa wanda za su iya bada haki haki ba ka dauko san ranka ko ka dauko wanda kake kauna ko wanda kake so ya arziki ka kira shi ka sashi akan abu dan ya arziki ko kuwa ba dai ya taimaka mutane ba ita hukuma ya kamata
wannan sai za ta dinga koyar da yara ta radio Kano
ayye kwarai da gaske naji sun ce za a dinga radio Kano gwamnatin jihar Kano ta dinga koyar da yara ta radio Kano har sun bada lokuta to kaga ba kowa yake sauraron ma radio Kano ba a gidan radio Kano dazu da safe naji sun fada har sun bada lokuta ma to ba kowa yake sauraron radio Kano saboda program din nasu ba sa yin su a zamanin cika baita sauran gidajen radio suke yi da haka mu jama'ar Kano nan ba cika sauraron su muka yi ba ina dai juya kawai sai sun ce za a dinga koyar da yara karatu aka bada lokaci amma ba su be spine din irin yaran da dinga koyar ba a primary school ne secondary school ne junior senior ba su bambance ba so dan haka kamata yi a ce kafin su wannan su sanar ko da mota ce ta dan yawo a gari tana sanarwa saboda ba saurara su ake sosai ba kuma su a dinga fadan lokacin a ciki ko ƴan takardu ne su buka su dinga rarraba mutane so da jama'a su dinga saurara
to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina zamu je matasa domin jin ci gaban wannan shiri yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Baraka Bashir da kuma Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti ni Abiza Kyari ke cewa huta lafiya ma assalamu
da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ƴa mace
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu Yau shirin ciwon ƴamace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun kaɗu baƙuncin Hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i.
Hajiya Umma, za ki iya cewa mijinki ya auri ƙawarki ko kuma wacce da kusa da ke?
Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da natsuwanta. Da tunaninta sabili da in nagari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya.
To wani lokacin mazajen su suna samun mata nagari su aure su amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali. Kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba. Ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gidan ta wani lokaci kuma amurje
eh maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan yana ciki shi
kishi kumallan mata
da kuma mijin baya adalci
da rashin adalci daga bangaren mijin ce ne to amma idan miji baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar
kware da gaskiya amma kin san mu mata bamu gane haka ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a wajen mijin in ta yi haka.
To yanzu misali a ce kina tare da kawarki sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya yi karin aure. Da aka wayi gari sai ya kawo kawarki a matsayin amaryar take. Ita ba ta taɓa nuna miki ba. Shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba. Yaya zaki tunkari wannan al'amari?
Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani shine na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata
a zo a yi abin da na sani.
Ni zan yi haƙuri in danna zuciya ne a rungumi ƙaddara bar shi idan halin su ne munafurci za su gani.
Munafurci dodo ya kan cinye shi ko? To amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata suke irin wannan cin amanar?
Kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda in dai ba na cin kawata ba zan je auren mijinta ba.
Kamar hasada ce na.
Yawwa.
Tana hasada kawai mai yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan. Me yasa a ra'ayinki ne yasa kike gani mata suke cin amanar ƴan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan ƴar uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashin yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa ita ƴar uwar
abin da ke jawo haka hasada da kishi. Saboda wata ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kuntata ma wannan mijin ya samu ya ture ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalan.
To kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kasar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama. Ka kiga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai kita ta aikata laifi sai ta wa ƴar uwarta.
Mace dama in ba mai daɗi ba ne ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbiyar da ƴaƴanta yanayin halinta saboda cikinta ta ma wannan mace. A lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe ƙinciji saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta. Don ƴaƴan ma sun riga sun saba da wannan hali duk inda suka ji halin da za su yi. Kin ga ya shafi kowa ba ita ta
kai. Hajiya Umma kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman ƴan masu auren mutum ɗaya. Wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wane ko matar ƙani take tsiran irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu.
Haka ne da zaman ki gaskiya ne amma sun san halinmu ne gaba ɗaya ba wai ni na cire kaina ba a cikin halinmu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin yadda muka ɓata kanmu za mu san mu ga 'yar uwarmu tana ci gaba. Tunda bakin ciki da 'yar uwarta misali yanzu maƙociyarta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi 1,500 ni ina ansan 50,000 ko 100,000 kuma na san cewa maybe matsayin kusan ɗaya ne
ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki.
To kin ga wannan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wacce amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba.
To Yasmin ne kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani ana yi.
A gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata ne gaskiya mata su gyara wasu halayyan da suke sani da kowace na da halinta mai kyau da marar kyau. To dole a yi ƙoƙari a gyara saboda waɗanda suke tasowa su samu su ga mai kyau su yi koyi da shi. Ko ta koda tana tasowa ko da halinta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi. Ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa ya take. To idan kuma halin ya zo ya bi jinin ta shi kenan zai yi ya zama ko da ta gane ta yi ƙoƙari da canza. Ina kamata mu gane cewa na faɗa a baya duk abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi. To mu kiyaye yin abubuwa mara sai kyau misali idan misali ya yi da ta su ta da mata yi ne a gida sai idan suka zaso suka ga haka. To yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo suka ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka kenan kuma tabbas a wannan gidan za su tafi fitar da akwai munafurci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji.
Me yake sanya mutane suna yawan cewa ƴan mata a zamanin yanzu wai sai kiga ƙawata amma ana shirin bikinta ƙawata ba ta san wane ne angonta ba. sai an daura auren wata mata ce ba ta so a san angon.
Eh to gaskiya nan wannan bangaren mata yan suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan. Saboda yawanci an mata ne da ba su da roƙon amana ne sai idan kina cikin wannan kika kuskuren nuna wa kawarki saurayi. Tabbas ba mamaki idan ba ki yi sa'a ba kuma an in ba Allah ya mijinki ba ne za ta raba ku. Ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran ne biyu ita ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba ba za ta bar ki da shi ba.
Ajiya umma har ya kai ki da hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu. Zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu.
Ko ne take yi in dai halin ta ne sai ya bayyana. Ko 500,000 take karɓa ni a ce a misali wata kuma tana karɓar miliyan. Sai ta nuna halin ta nan na hasadar kishi.
Amma hasadar kishin nan wai wajibi ne mata su yi shi?
Ba wajibi ba ne. Wani lokaci daga tarbiyyar iyaye. Kuma dinki tsakani da Allah kowane ɗan adam na ci dai. Tana da shi daidai idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa kishin shi ba.
Bari in baki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake so in baki misali mata ce take zaune da ƴar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan. To tana zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana ce ya aure. Iyayen wa'incan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya. An je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iyaye da take gabanta. Ta aure mata miji.
Kin ga mijin ne kuma a lokaci da zai zaki ba iyayen yarinyar ne.
Me yasa? Ina
maganar hakka da ni kenan da ke shi. Saboda ne iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kuma yana da ɗan hali. To kwaɗayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya da ƴar uwarta ta rike. Aure mata miji kuma ga shi ba ta da tarbiyya da ya je ga kuma halin da ya mishi ba kamar na matarsa yana so ya dawo ma matarsa bai san yadda zai yi ba ne sun iyayenta ne da shi mijin musamman.
To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon. Ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ƴa mace. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Jimila da Zgoshin ne Aisha Mu'azzam ke cewa ku kasance lafiya. Ma'asara.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, ni magana malam mai ganin kula gole jihar Bauchi. Ina kira ga dukkan al'umma na jira cewa wannan dokar aka wannan shawarwarin likitoci suka ba mu yi aiki da su. Amma fa bai su sau da kaba amma fa kar mu ɗauka kuma suna su kare mu daga wannan cuta ta wannan annoba ta korona ba su a'a mu tahi tsoron roƙon Allah. Wannan doka kuma mu tahi tsoron roƙon Allah. Haka Allah ya mana maganta. Kuma babu wani abun da ya gagara Allah idan ba roƙe ba. Kuma daga cikin wanda ke shiri haɗa abin sadaka. Ai sadaka. Domin ita sadaka tana maganin masifa. Masifa ba ta da magani. Addu'a da sadaka. Wannan abubuwa biyu za su iya mana maganin korona. Kuma neman ta. Domin Allah in ku Allah ya fi ta karfi insha Allah Allah zai mana maganin ta. A huta na mai fatan Allah musulmi ya ce da wani shara a bayan.
Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka CEO mai gado daga Tifa Kogwar kana wa karamar hukumar Gero jihar Kano a Najeriya. Sahin Hausa na murya Amurka dan Allah ku taimaka ku ban amsa a filin amsoyin takardu domin ku ko ne idanun mu. Kamar yadda nake zo in yi dangane da cutar nan ta corona da ta yi go an ce manyan masu kuɗi ko kuma a yan kasar waje su suka yi gore ta Najeriya. Shin gaskiya ne? To muka in dai gaskiya hakan ne to fi sabilillahi talakawan da aka kafa dokar hana zarga-zarga gaskiya ba a yi musu adalci ba. Domin ku a talakawan Najeriya masu ilimin yawa wani ko airport bai taɓa zuwa ba ballantana daga jirgin sama a ƙarko ya haushi. Saboda haka kaga wannan dokoki masu tsanani waɗannan mutane in dai wannan magana gaskiya ce to su ya kamata a kafawa shi ne a adalci. Amma ba mutumin da bai ji ba bai gani ba ba ci za ka bashi ba ba yara za ka bashi ba. Ka kuntata masa a fi sabilillahi wannan ba adalci bane. Saboda haka in dai ta tabbata gaskiya to gaskiya wannan bai dace ba. Saboda haka ina sauraron amsa daga gare ku daga dan kakan Siko mai gado da Katifa Kogwar kana wa karamar hukumar Gero jihar Kano a Najeriya.
Assalamu alaikum ga Hausa, sunana Muhammad Bayani da Barran Shugo Lokal Dinnin Niger. Don Allah biyu ina son ku sanar da kaina da musulman shugaban ƙasa duka. Don Allah don zatin Allah su don ƙasa da nima Allah. Mu mun san yayi kokarin shi kuma muna yaba mishi kullum. Don Allah ya saki ƴan Najeriya su je su nemi duka abin da su da dama, kuma Allah ya san ya iya kokarin shi da wannan irin zagi da suke mishi da la'anar da suke mishi. Don Allah ya ba su dama ya saki kowa idiyan ne na abincin shi da lafiya da ciwo da mutuwa na Allah ne shi dai ya iyaka abin da Allah tsora mishi da haka zaki ɗan Najeriya ba za su yaba mishi ba duk abin da ya yi sai dai zagi. Don Allah dan zatin Allah shi ba ƙasa kasu ɗan Najeriya kowa da kowa su tafi wanda ga mutuwa shi mutu wanda kuma ga rayuwa shi mutu ka iyaka abin da Allah tsora maka. Assalamu alaikum sai an ji.
Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniro ɗan uwa mai al na cikin garin Jeji. Ina kira ga masu arziki waɗanda Allah ya wadata su dubi Allah su dubi Ahmed su dubi halin da al'umma suke ciki. Don Allah tausaya, don Allah tausaya ku ba da zakka haƙƙin Allah ga al'umma waɗanda sun ka cancanta, kuma idan kuka ba suwa don Allah ku kula da sa'i, ku kula da sa'i saboda ana basuwa. Akwai wani yaro ɗan albarka na cikin garin Jega, yaro mai imani ya tura buhu 300,000 a raba ma al'umma, ya ce babu ɗan Hezala, babu ɗan ɗariƙa, babu ɗan Ƙadiriyya, babu kowa, kowane musulmi a bahe saboda Allah. Sa'i suka danne suka hana. Don Allah masu arziki ku sa hannu ku taimaka ma talakawa.
Assalamu alaikum sani tsaran Allah ke ina fatan ta masarautar Saudiya ga mai mulkin da mai jiran gado daga cikin kuntin da suke yankewa a cikin kwanukan nan. Na farko dai sun faɗa ma duniya su sun ce lala wanda ya yi abin a musu lala, yanzu kuma sun ce hukuncin kisa da wanda kimanin shekara 18. To muna kira gare su. Na farko dai ƙasar Saudiya ƙasa ce wadda Allah tabaraka wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan musulmin duniya suna tunkawo suna kuri da wannan ƙasar ce tsawon ga shugaba na yanzu. Da farko dai muna yabi su a gaji tsoron Allah.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America mai magana Bishir Baka a wurin auta ƴan albarka. Ta ma nika kokina gwamnatin jihar Katsina kan dokar masu da aka tsora a cikin wannan wata mai alfarma muna kira gwamnatin jihar Katsina ya kamata a kai asalta saboda al'umman da take kuma alfarma wannan wata mai albarka ko da zuwa ƙarfe 10 na dare saboda yanayin da aka shiga yanzu suke gaskiya kana kana cikin wani hali a jihar Katsina. Da haka muna kira gwamnatin jihar mai adalci a duba a taimaka ma talakawa a ƙara dokar nan zuwa ƙarfe 10 dare don mutane su samu yanayin shiga yanayin da ake cikin yanzu ya kai inta da haka muna kira gwamnatin gwamnati mai adalci kaza ka amini ban da misali a taimaka ma al'umma a kai ƙarfe 10 dare domin mutane su samu sadaka suna ta yaƙa kan sani ba a ta yaƙa ga yanayin da ake ciki. To da haka muna kira gwamnatin gwamnati mai adalci da fatan za a taimaka mai magana Bishir Baka a wurin auta ɗan albasa Katsina Taranci a Najeriya. Sai an jima biyu da ke damu dama kuɗin albarkacin bakin mu a wannan gidan rediyo mai albarka na Amerika.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin.
Ni dai sunana Hamza Adam Abdulhamid.
Wannan wata na Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana yin azumi a cikin sa, kuma wata ne da ake bubbude kofofin aljanna, wata ne da ake kukkulle kofofin wuta, saboda haka akwai bukata jama'ar musulmi mu dage mai ta ayyuka don mu shiga aljanna, mu dinga ayyukan da yake Allah subhanahu wataala ya yi umarni. Na farko karatun alqur'ani, wuraren tafsirai da ake halarta zuwa wurare daban-daban, duk da cewa a yanzu an samu matsala tafsirin ba taro ake yi ba, sai dai a yi shi a wani wuri keɓancacce, daga bayan a sa a kafofin watsa labarai a saurara. To yana da kyau mu yi amfani da wannan dama mu saurara ɗin. Sa'annan kuma ɗaiɗaikunmu, yana da kyau kowa ya keɓance kansa don karatun alqur'ani, don salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A yi nafiloli cikin dare, a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wannan bala'i na coronavirus, mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya kiyaye waɗanda ba su kamu ba, waɗanda suka kamu kuma mu yi ta addu'a Allah ya ba su lafiya, Allah ya sauke, Allah ya sauke.
To masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Kuna sauraron VOA Africa.